is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sakinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 16 ga watan Disamba na shekarar 2024 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai
Isra'ila ta ce za ta rufe ofishin jakadancin ta da ke kasar Ireland a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami game da yakin Gaza. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce zai bai wa kasar Syria tallafin hatsi da sauran kayan amfanin gona. Mako guda bayan faduwar gwamnatin abokin Moscow, shugaba Bashar al-Assad. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kafa wani kwamitin ƙwararru na kasar Libya domin tura kasar kan turbar babban zaɓe da aka rage ana kira.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, kungiyar ECOWAS ta ba da sanarwar yanke shawarar sanya wa'adin watanni 6 a matsayin wa'adin wucin gadi ga kasashen gwamnatin sojin Niger da Mali da Burkina Faso.
Mu yanzu duk ba a kai ga wannan ba. Mu kuma yanzu maganar cewa kan ba su fita daga ECOWAS ake cewa sun ba da izini dan kasashen ECOWAS za su iya dinga shiga kasar su. Amma ba su yi maganar kaya ba wanda kuma kaga cinikayyar nan shine ya buɗa mu mutanen mu.
Sannan wasu ƴan Niger sun yi tsokaci game da amincewa da fitowar kasashen Mali Burkina Faso da Niger daga ECOWAS bayan ba su wa'adin watanni 6 da kungiyar ta yi. Kamar yadda aka saba yau ma muna tafar da shirin ciki da gaskiya da masu magana kan ce wuka ba ta huda shi tare da Sarfila Hashim Gumel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma suka kulla labaran duniyar Isra'ila ta ce za ta rufe ofishin jakadancin ta da ke kasar Ireland a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami game da yakin Gaza inda jami'an kiwon lafiya na Palestine suka ce sabbin hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai sun yi musabbabin kashe mutane sama da 30 ciki har da kananan yara matakin da Isra'ila ta dauka na rufe ofishin jakadancin ta ya zo ne a matsayin martani ga abinda ministan harkokin wajen Isra'ila ya bayyana a matsayin tsare-tsaren kasar Ireland na kinjinin Isra'ila tun da farko Ireland ta sanar da cewa za ta amince da wanzuwar kasar Palestine kuma a makon da ya gabata majalisar ministocin Ireland ta yanke shawarar tsoma baki a hukumance a shari'ar da kasar Afrika ta kudu ta gurfanar da Isra'ila a kotun kasa da kasa wace ke zargin Isra'ila da aikata kisan kiyashi a Gaza a daidin yawan Palestinawa da suka mutu a yakin ya kusan kaiwa 45,000. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar a jiya Lahadi cewa zai baiwa kasar Syria hatsi da sauran kayan amfanin gona a matsayin tallafin jin kai mako guda bayan faduwar gwamnatin abokin Moscow shugaba Bashar al-Assad a cikin jawabinsa na yau da kullum. Zelensky ya ce a yanzu za mu iya taimakawa yan kasar Syria da alkama da garin fulawa da kuma mai kayayyakin mu da ake amfani da su a duniya don tabbatar da wadatar abinci. A cewarsa waɗannan kayayyakin da za a iya kaiwa za su kasance wani bangare na shirin tallafin hatsin Ukraine wanda aka kaddamara shekara ta 2022 don samar da agajin abinci ga kasashe masu fama da talauci. Ko da a lokacin yaƙi Ukraine wadda ɗaya ce daga cikin manyan masu samar da hatsi a duniya ta rike matsayinta na noma dimbin abinci kuma duk da barazanar da Moscow ta yi na harbe jiragen ruwa da ke tafiya a tekun Bahar Aswad Kiev ta tsara wata kafa don fitar da kayayyakin amfanin gona tun daga lokacin bazara ta shekara ta 2023. Kafar yaɗa labaran kasar Koriya ta Arewa ta KCNA ta ba da rahoto a yau Litinin kan yadda majalisar dokokin Koriya ta Kudu ta amince da kuri'ar tsige shugaba Yoon Suk-yeol a ranar Asabar. Majalisar dokokin Koriya ta Kudu a ƙarƙashin jagorancin 'yan adawa ta tsige Yoon a karo na biyu saboda yunkurin da ya yi na kafa dokar soji lamarin da ya girgiza al'ummar kasar. KCNA ta ba da rahoto karon farko a ranar 11 ga watan Disamba kan rikicin dokar sojin ta Koriya ta Kudu wanda ya barke a ranar 3 ga watan Disamba. A yau Litinin kafar yaɗa labaran ta KCNA bata bada cikakken bayani sosai ba amma ta bayyana kalaman na yun da aka watsa a gidan talabijin a ranar 12 ga watan Disamba tare da bayyana taron gangamin da aka yi a gaban majalisar dokokin Koriya ta Kudu na bukatar tsige yun bayan da aka kada kuri'a da tsige shi a ranar Asabar. Mukaddashin ministan tsaron Koriya ta Kudu Kim Seon-ho ya yi kira ga sojoji da su gaba da yin shiri tare da umurtar jami'an kwamandojin soji da su yi aiki cikin gaggawa don daidaita al'amuran dakarunsu.
Gaba kaɗan a cikin shirin Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. A babban taron da ta gudanar karo na 66 a birnin Abuja na Najeriya, kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin nahiya Afirka ECOWAS ta tattauna batutuwa da dama a cikin ajandar ta, inda ta amince da shirin ficewar kasashe uku da ke karkashin mulkin soji bayan kusan shekara guda ana tattaunawa. Majalisar kuma ta yanke shawarar sanya wa'adin watanni 6 a matsayin wa'adin wucin gadi tare da bude kofofin ECOWAS ga kasashen uku a cewar shugaban hukumar Umar Taure, bayan da gwamnatin sojin ta Niger da Mali da Burkina Faso suka sanar da cewa sun yanke shawarar ficewa daga kungiyar. A tattaunawar su da wakilinmu Umar Faruk Musa, masanin al'amura ya ce
akwai abubuwa da dama da suka shafi kiyayewa da lafiya, akwai zancen cinikayya da cire haraji na kaya da ake safaran su a cikin yankin ECOWAS, akwai zancen cire haraji na tikitin jirgin sama don ya sauki, domin an duba an ga cewa harajin tikitin jirgin sama a yankin ECOWAS yana da yawa wanda yana hana mutane iya tafiya. Akwai batun bututu wanda zai dau iskar gas daga Najeriya ya buta dukkanin kasashen da ke tsakanin Najeriya da Morocco, kaga duk kasashen yankin da ke cikin ECOWAS kenan, su duk akwai irin wannan abu. Sannan kuma bugu da ƙari akwai zancen kasashe guda uku, wato Burkina Faso da Mali da Niger, da suka ba da notice cewa za su fita daga kungiyar ECOWAS. Wa'adin ya kusa cika ƙarshen watan farko da shekaran zuwa, wato watan Janairu kenan. A nan kuma sun shiga gabanin kasashe sun yanke hukunci cewa bisa ga dokar ECOWAS wanda duk kasashen suka sa hannu akai suka amince shi, dama dokar ta ce idan ka ba da notice za a baka shekara ɗaya, bayan shekara ɗayan kuma sai a ɗau wata shida a shishiya yadda ƙasar da ta ba da notice za ta fita. Saboda haka su wannan ƙasashe uku sun ba da notice na shekara ɗaya, shekarar ta kusa cika. Bayan wannan duk da haka shugaba Bola Ahmed ya ce a ci gaba da ƙoƙarin yadda za a yi bikos su zauna.
To wani abin da jama'a za su so sani shi ne ya za a yi da matsalolin tsaron nan a tinkare su ba tare da kungiyar ECOWAS ba, a ɗaiɗaikun ƙasashe ne za a yi wani matsayi, ko ko wace hikima Najeriya da sauran ƙasashen za su yi tun da dukkan su suna fama da matsalolin tsaro?
A ita ECOWAS kaga ko a yanzu shawarwarin da aka yanke ai akwai sojoji da aka yi karo-karo aka kafa, akwai na ECOWAS wanda yanzu ana shirin kuma za a ba su kuɗaɗe. Shugaban kasa ya ba da izini, an faɗi adadin kuɗaɗen ma da aka biya kuɗi, yanzu an same su da ba a yi aiki, ko da suna cikin ECOWAS ko wasa cikin ECOWAS za a dinga ba su gudunmuwa na sojoji na taimako.
An ce su wannan kasashen uku sun nemi haɗin kai, ko zai yiwu a bar ƴaƴan kasashen su yi tafiye-tafiye cikin kasashen Afirka ta yamma ba tare da visa ba?
To ba mu gani ba a rubuce, har yanzu ka san irin wannan abin za a yi tsakanin kasashe sai a rubuta. Da haka ni dai na san a ma'aikata ta ba mu samu irin wannan takarda ba, ba rubutun wani ba, amma na ji labarin cewa sanarwar da suka fitar ya yi maganan ƴan ƙasa su dinga shiga ƙasashensu, amma ba a yi maganan ƴan ƙasashen ECOWAS za su iya cinikayya da ɗiban kaya a motocin su dinga shiga ƙasashensu.
Amma yana yiwuwa ku ba da izini mutane su shigo ba tare da takardu ko visa?
Mu yanzu duk ba a kai ga wannan ba, mu fa yanzu maganan cewa kar ba su fita daga ECOWAS ake. Ni labarin da na ji da ake ta yayatawa a kafofin watsa labarai shi ne sun fitar da sanarwa cewa su sun ba da izini ƴan kasashen ECOWAS za su iya dinga shiga ƙasarsu, amma ba su yi maganan kaya ba, wanda kuma kaga cinikayyar nan shi ne ya fi damun mutanenmu ba.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya.
Ofishin jakadancin ƙasar Siriya zai koma aiki a gobe Talata, kamar yadda gwamnatin ƙasar ta yankin Gulf ta sanar a jiya Lahadi, yayin da jami'an diplomasiyarta suka ziyarci ƙasar tare da ganawa da gwamnatin riƙon Koriya bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. haka kuma katar din tana da Khalifa Abdullah Al-Mahmud Al-Sharif a zaman sabon shugaban ofishin jakadancin ta na Syria. Doha ta rufe ofishin jakadancin ta a Damascus tare da kirayen jakadanta watan Yuli shekara ta 2011 a farkon boren adawa da aka yi wa gwamnatin Assad wanda ya rikide zuwa yakin basata ba kamar sauran kasashen Larabawa ba. Qatar bata taba maido da hulɗar diplomasiya da Syria gargashin mulkin Assad ba, wanda boren yan tawaye na tsawon kwanaki 11 da ya mamaye manyan biranen kasar, sannan kuma da babban birnin Damascus ya hamɓarar da gwamnatin sa. Doha ta ce komawar dangantakar bayan shekaru 13 alama ce ta matsayin aƙidar kasar Qatar kan juyin juyi halin al'ummar kasar Syria da kuma yin watsi da dukkan manufofin danniya na gwamnatin Assad. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kafa wani kwamitin ƙwararru na ƙasar Libya domin warware batutuwan da ke cike da cece-kuce tare da dora kasar kan turbar babban zaɓe da aka daɗe ana jira, kamar yadda muƙaddashin shugabar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya ta faɗa a jiya Lahadi. Tsare-tsaren siyasa na warware rikicin Libya na fiye da shekaru 10 sun tsaya cak tun bayan wargajewar zaɓen da aka shirya gudanarwa a watan Disamban shekara ta 2021 a daidai lokacin da ake takaddama kan cancantar manyan 'yan takara. Muƙaddashin shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Curry ta faɗa a cikin wata sanarwa ta bidiyo cewa sabon kwamitin ƙwararru na Libya zai nemo hanyoyin shawo kan matsalolin da suka kunno kai a cikin dokokin zaɓe. An kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Abdulhamid Aldeiba ta hanyar tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta marawa baya a shekara ta 2021, amma kuma Majalisar Dokokin ƙasar a yanzu ba ta amince da halaccin gwamnatin ba. Deiba ya sha alwashin ba zai miƙa mulki ga sabuwar gwamnati ba, ba tare da an gudanar da zaɓe ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bayan amincewa da ficewar kasashen Mali, Burkina Faso da Niger daga kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS, wasu 'yan Niger sun yi tsokaci game da wa'adin watanni 6 da kungiyar ta baiwa kasashen. Wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako ya jiyo mana ra'ayoyin su.
Alhaji Bello Musa, birnin Kwani, jamhuriyar Niger. Dukkan sulhu kasan alheri na wannan al'amari da suke yi na tattako su waɗanda shugabannin mu guda uku din suka ce su ne ta ECOWAS, to shine muke son shugabannin ECOWAS su ma su yi wannan tattako. Shi dukkan abinda lalama tun farko ba ta yi ba, to tsanani ba zai yin shi ba. Shi yasa tun farko al'amari da an ka tsananta su ko sun ka nuna ba za su ma dawo. Amma wagga maganar da sun kai kwanakin nan, inda Allah hukunci tun farkon shekarar nan wannan magana sun kai, da ba a warewa. In Allah so da za a sasanta kuma a tai irin wanda an kasa ba, amma yanzu tunda su sun jaye kuma sun yi nuna talakan kasashen duk ba za mu wani matsala ba, kenan kawai a tai da ita haka nan magana a ce a dawo. Kuma wannan bahoran shi yace sitrotar da lokaci ya riga ya kare.
Sunana Hajja Umma Ali, president ta mata nan Kwani. Dan an kace ana tattaunawa, in an ci za a rika busawa, ba a ci in an ce zaza a riƙe gingingin duk yadda an kai abokin tahiya dadi gare ku ka waiwayo kana hira ko kishi ne maka magana kana jin dadi, amma matsala a ce gaba ɗaya kwata-kwata in an ka fara abu ba a barin shi ba alheri bane wannan. Duk abin da an ka soma in aka baka hankuri, aka ce kai hankuri, aka ce kai hankuri gobe, kamata kai ma da kanka kai hankuri. Dan adam azizi na kowa na nashi kuskure, amma kuma sai a hadu a takkamra a zamna a san inda bakin zaren yake a shayo shi a dunki shi. Su abin da ya rage gare su su koma, dan duk duniya in baka magana wani ba za ka shata wani. Kuma duk an ka ce maka kai ka fai kai sulhu, kai kokari kai sulhu, saboda sulhu shi na da lada. Su su yi kokari su koma su zo su tattauna da su ai sulhun nan.
Sa karfi gasa in mutun yana son mata ta dan taya ta ko ta tashi ta bar shi, to shina iya ta iya bisa ga lallabin ta, sai dai in ya ga kamar abun bai yiwa an yi su ya kare da shi da ita. Kasa yanzu an kai kamar harami da arni mu ga na mu gani, sai mu ci kuma ta ta yi wani arni, kina abun da ka gani suka riga suka ce sun ta to ina gani Haruna sai dai wani iko Allah wanda zai iya sawa an kasashe su zo su komo a cikin ECOWAS. Da haka muna hwata da Ubangiji Allah ya kare mu da cikin matsaloli don mai talaka yau babu abin da ga mai daɗi irin ya ta shawala duk inda yake so. To alhamdulillah mun ga tsaro wanda yake muna wata albarkacin bakin mu tun daga shi yanzu mutanen Najeriya da suke cikin matsala kilo 5 kilo 10 baka ci kana zai matsala yanzu magarba ta kama yau yau wanda zai kwana garin ga tsakanin Arabu da Lela da Sunani suna da yawa ba su da iyaka ayyukan da ga kwasko cikin birnin Kwani kina sai mu ci muku yau alhamdulillah inna kai kai hudu na yawo ba san akwai wata matsala gare mu ba kenan muku muku ci hankali na muke so
to madalla kada dai amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai shiga hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya wanda aka kafa dan kare muradin dukkan masu bukata ta musamman. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Mumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sake leƙa hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya wacce aka kafa ta don kare muradin dukkan masu bukata ta musamman kama daga masu larurar rashin gani kafa kurame da dai sauransu bayan kammala wa'adin aikin James David Lalu a watan Agusta an nada sabon shugaban hukumar mai suna Ayuba Burki Gufwan in za a tuna shirin ciki da gaskiya ya zanta da Lalu lokacin da masu bukata ta musamman suka yi korafin rashin sauraron bukatunsu da barin kofarsa a buɗe. Lalu ya tabbatar wa wannan shiri matakan gyara inda magana daga nan ta kwanta. Yanzu kuma sashen masu bukata ta musamman sun yi korafin gara ma jiya yau. Dan sabon shugaban Ayuba ya gayyato wani abokinsa mai suna Mr. Tanimu daga babban bankin Najeriya don ya taya shi aiki. Inda abokin ya zama wuka da nama da barazanar rage hatta ma'aikatan da suke aiki a zamanin Lalu. Tsohon mai ba da shawara kan nakasu a jihar Kaduna Akil Abdullahi Jugnu ya buƙaci garan Bawul a baki ɗaya hukumar har sai an samu sauyi.
Alhamdulillah gaskiya wannan canji da aka yi mana canji ne ba mai alfili ga dole na kasashe da ke kasar nan ba. Na farko dai an canja kuruma an kawo gurgu to kuma gurgun bai sa ake shi ba gaskiya. Idan ya zo ga baki ɗaya sai soki kwangila da Jesu Lalu ya juyo bada. Wanda James Lalu ya bada kwangilar ne akan ka'ida sannan duk wasu abubuwa da aka yi ya soke su sannan yawancin ma'aikata ya canjanta musu waje wani suka san aiki sannan yana ya ɗauko wani da ake shi Tanimu shi ke ba shi komi Tanimu ba ma'aikaci bane Tanimu ma'aikaci ne na Central Bank amma ya zo ya kakka gida ya hana shi aiki yana ma'aikata suka kuka da shi wallahi tallahi duk wanda zaka tambaya kaga dai James Lalu bayani na bane ba dinin mu da shi ba Ayuba bayani na bane ba dinin mu da shi ba amma wallahi billahi da zaka tambaye duk na kasashen gara James Lalu su dubu da Ayuba saboda muna gaskiya ne ba mutumin da zai ba ni bukata wani abu gare su abin da ke bukata ci gaban na kasashen suke kasan da nake bukata so Ayuba James Lalu ya fita da kai team kama ya jihar da kasu za su fito zai taimaka sau da wadda makarantu da sana'an yi da jali da kuma aiki karkashin jami'a ya dauki ma'aikata ya dauki gura gusam da guda 100 aiki da kasasu different ministry kuma ya saka su kuma ya sa ba ya yi ne masu kwangila jami'a da kashi kifta yake neman kwangila yake neman za ta taimaka ma wannan shi ko ne zama yake ki bace office sai wannan tare mu sai abin da tare ne ce mishi to an taba haka kana mini kana yake a Central Bank zo kai ka gida ka ce kai chief of staff babu asin abin na commission babu chief of staff SA ne to raka da ake Central Bank da kuka ce kada raka yake da commissions haka ake yi ya kai zai kashi commission gabaki dai babu mun samu minister bai jiya ga minister ba muna ga rashin minister na materials bai jiya ganshi bai hana shi je ganshi to da minister shi waye gaba so gaskiya dole a samu canji dole mun zai tsaye mun aiki mun zai tsaya to zamu fito kwamu da kwakwata mun ce mun ba mu kawo shi a suku discount
ita wannan hukumar na san tun zamanin tsohon shugaba Buhari aka kafa ta wacce kuma an yi ne domin masu fama da larura ta musamman ko kuma yace wayanda suke rayuwa da nakasa da ake cewa ba kasa wa dinnan ba su samu ajiya su samu nasara zuwa yanzu ya wannan hukumar ta yi tasiri kan rayuwar ku
gaskiya jo lokacin jamsa da ta yi tasiri gaskiya dan ba inda general bai je ba ya tabbatar ya samu ya saka da kasar su babu akwai ga governor da shugaban officer minister fathers wajen sojoji yan sanda dukkanin ma'aikata da ka sani akwai hirjin sa da tabbatar ya saka ma'aikatan desk officer da su sannan shi kawo sound language aka tabbatar shi composer duk inda kake tsammani a media industry news sannan shi kawo ci gaba na sana'an yi da aiki da inda kai dan makaranta ne kaga makaranta za su samu kaki sannan ya samu waziyar mu scholarship wanda za su karatu ya tabbata sannan ya tabbatar ya kafa zone na commission din ya bude kwanis ka bude wa Jos ya bude yayi a Jos zai yi a Kaduna duka haka ya bude rashin da muke da shi a Najeriya to kaga ya samu ci gaba amma wannan da yazo ba shi ke wallahi
shi kuma shugaban masu bukata ta musamman na arewa Yarima Suleiman ya ce da hukumar kula da masu bukata ta musamman gwanda babu ita ga kuma dalilan sa
to da hukumar masu bukata na musamman me ba mu shugaban kasa shawara aka da masu bukata na musamman da babu su ya kuma gara ma a ce muna ma babu su to idan da babu wannan hukumar ko ina ka shiga zaka yi neman alfarma sai ai saboda babu inda abin nan ne idan ba mai ba mu shugaban kasa shawara duk inda ka shiga za a ce muka babu mai ba mu shugaban kasa shawara ne amma muna matukar nadama muna matukar nadama cewa wa'annan su ne wakilanmu a kunshin shugabancin gwamnatin tarayya matsalar da yake daminmu mu masu bukata na musamman a yanzu a to rashin shugabanci a fadar gwamnatin tarayya da shugaban kasa zai amsa addu'a mu ya zama bukatar mu shine na ƙarshe a ce a soke hukumar masu bukata na musamman a ce a soke mai ba shi shawara kan masu bukata na musamman to wannan shine bukatar masu bukata na musamman saboda idan babu kamar da na faɗa duk ma'aikatar da ka shiga zaka nemi alfarma amma duk inda ka shiga zaka ce sai ka ji an ce muku an tattara wannan an kai ofisin ki ko ma'aikatar ku an kai hukumar ku kuka tattara sun ka je sai ka ji an ce an kai ma mai babu masu gwamnati kasa shawara kuma ko da ta fara kudin su da sunan ma ake neman kudi kalubale ga masu bukatar musamman ci gaba da yin addu'a Allah kawo ranar da za a ce wannan masu ba mu shugaban gwamnati mai ba mu shugaban kasa shawara da kuma mai ba mu da kuma hukumar masu bukatar musamman su yi fatan Allah kawo su ranar da za a gyara ko yace magana ɗaya ne sai ka ga su yi ta alƙawarin wanda ba za su iya cika ba kuma wannan ba su wanda ba na gaskiya ba ne
to kamar yadda wannan shiri ya saba a kowane lokaci na baiwa dukkan wata ko wani da aka ambata damar kare kansa shugaban hukumar kula da masu nakasa ta musamman na Najeriya Ayuba Gofwan ya ce akwai rashin fahimta a zargin da aka yi masa
idan tarihin wannan commission ko kawa da aka yi masu bukata na musamman din da yan uwan su da iyalan su da iyalan su da dukkan masu kalman ganin an tana gama sigo ta jami sun suka da kota don da matsalar na kazantu da wani lokaci tanu yana on the minister of youth and social development wata ran kuma na da jini zai kuma na cewa yana nan da yana da yawo da shi but wannan commission is a product of strong education but idan ka attest ne rayuwar masu bukatu na musamman a Najeriya in the last 4 years da muna da wannan commission da baya can da babu commission din ba za su yi wani canji wani abun a zo a gani ba to na ga da abun na da mu wani jiya ma na ce idan da Tinubu ya warga da commission ne wanda ya warga da kuma ga don ta da sauran wasu commission da ya maji nazi da wasu da ka face out ni ba zan ma fito dangalanga cewa an lauta mana commission din ba saboda commission ne da ya tata wani rawan gani na da sunan bala shi an wani yanzu ba da wa because of the I don't know whether for one of the better word na condition ba shi ne barin da da kuma andama
Ayuba an ce tun da ka shigo commission din kusan sai an baki shawara ne kake yin aiki ba kamar yadda aka san ka da kafin kai mukami ba da an san ka mutum ne mai kokari sosai
wannan ba abin da zan ce illa jama'a ko gore ki fahimta ko ko kinji mutum kariya saboda ka san in ka shiga sabon organization dole sai ka yi abin da kira suna kira organization ban san da wani abin
garan bawul
yawwa garan bawul to abin da muna yi kenan muna garan bawul kuma gajon shi ne garin gado shi ya kasuta a zamanin shi ne aka azuza wannan komision saboda haka duk wani ma'aikacin da ka gani a wurin shi ya kawo so quite a lot of people say allegiance to him and as a matrimony the ICPG the ESPG the TORANG and two BPP to mark what to account and hana means there are many things that were setting up a kuma kuma a cikin daren sojin wanda ba su so wani jami'a wanda nuna kawo a my personal ex wanda za mu haɗa hannu mai aiki tare da su
masu raro abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a yau amma kamar yadda aka ji an bata sunan wani tanimu da aka ce ya kuma hukuma daga babban bankin Najeriya za mu ji martanin sa kan wannan zargi a biyan waku mai zuwa danjin ci gaban shirin yanzu amadadin abokin aiki na Nasiru Alamini kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku Mr. Phil Hashim kuma yake cewa muka tsinci lafiya
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Wajara a takaice Isra'ila ta ce za ta rufe ofishin jakadancin tarihi a kasar Ireland a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami game da yakin Gaza inda jami'an kiwon lafiya na Palestine suka ce sabbin hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai ya kashe mutane sama da 30 ciki har da kananan yara matakin da Isra'ila ta dauka na rufe ofishin jakadancin ta ya zo ne a matsayin martani ga abin da ministan harkokin wajen Isra'ilar ya bayyana a matsayin tsare-tsaren kasar Ireland na kinjini Isra'ila Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar a jiya Lahadi cewa zai baiwa kasar Syria hatsi da sauran kayan amfanin gona a matsayin tallafin jin kai mako guda bayan faduwar gwamnatin abokin Moscow shugaba Bashar al-Assad. A cikin jawabinsa na yau da kullum Zelensky ya ce a yanzu za mu iya taimakawa a 'yan kasar Syria da alkama da garin fulawa da kuma mai kayayyakin mu da ake amfani da su a duniya don tabbatar da wadatar abinci. Kafar yaɗa labaran kasar Korea ta Arewa ta KCNA ta ba da rahoto a yau Litinin. Kan yadda majalisar dokokin Koriya ta kudu ta amince da kuri'ar tsige shugaba Yoon Suk-yeol a ranar Asabar majalisar dokokin Koriya ta kudu a ƙarƙashin jagorancin 'yan adawa ta tsige Yoon a karo na biyu saboda yunkurin da ya yi na kafa dokar soji lamarin da ya girgiza al'ummar ƙasar ofishin jakadancin ƙatar a Syria zai koma aiki a gobe talata kamar yadda gwamnatin ƙasar ta yankin Gulf ta sanar a jiya Lahadi yayin da jami'an diplomasiyyar ta suka ziyarci ƙasar tare da ganawa da gwamnatin riƙon Koriya bayan hambarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Doha ta rufe ofishin jakadancin ta a Damascus tare da kirayen jakadan ta watan Yulin shekara ta 2021 a farkon borin adawa da aka yi wa gwamnatin Assad wanda ya rikide zuwa yakin basasa. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kafa wani kwamitin ƙwararru na ƙasar Libya domin warware batutuwan da ke cike da cece-kuce tare da dora ƙasar kan turbar zaɓe da aka daɗe ana jira kamar yadda muƙaddashin shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Lahadi. Tsare-tsaren siyasa na warware rikicin Libya na fiye da shekaru 10 sun tsaya cak tun bayan wargajewar zaben da aka shirya gudanarwa a watan Disamban shekara ta 2021 a daidai lokacin da ake takaddama kan cancantar manyan 'yan takara.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi. Misalin karfe 8:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda daidai da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu da maimaicin shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya ba da umarni Dadi Balawi da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri da sanan washin. Sai an jima da hantsi idan Allah ya kai mu.